الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wataala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar talata 20 ga watan Rajab shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 26 ga watan 4 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Sulamul Usul ila Mubahithi Ilmul Usul fi Tauhidillahi Wattiba'ir Rasul na Sheikh Al-Imam Hafiz Ibn Ahmad Ibn Ali Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata. Wai barcin bayan asuba. Ban san wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dalili wanda ya inganta, wanda ke hani game da bacci bayan asuba. Akwai hadisai amma ba su tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka na karin fa'ida bacci bayan la'asar, akwai hadisi wanda ke cewa duk wanda ya yi bacci bayan la'asar, idan ya samu tabuwar hankali shi ya ja ma kansa, shi ma wannan hadisi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne bacci na bayan magariba kafin sallar isha, kuma matukar mutum bai ɗauki matakai waɗanda za su iya falkar da shi domin yin sallar isha a lokacinta, saboda illar da ta samu za Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ki yana kyamar bacci kafin sallar isha, don kada bacci ya ɗauke mutum ya kasa samun sallar isha a lokaci. Amma matukar mutum ya wakilta wanda zai farkar da shi in lokacin isha ya yi, ko ya sanya wata agogo wadda in lokacin ya yi za ta yi ƙara ya tashi, to ba laifi, ko da bayan magariba ne yana iya yin bacci. Amma matukar mutum bai ɗauki waɗannan matakai, to baya dacewa mutum ya yi bacci bayan magariba. Amma na bayan la'asar da bayan asuba, duk hadisan da suka zo ba su inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wai maganar shigar da mace cikin kabari, akwai haka ne cewa mutumin da bai kusanci iyalinsa shi ne yakan iya shigar da mace cikin kabari? Kwarai haka hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda lokacin da diyarsa Allah ya mata rasuwa, matar Usman Allah ya ƙara masa yadda, an huje na izarta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake tambaya a cikin sahabbai, yace man lam yufari ahlahu al-laila, manzon Allah yace a daren jiya wane ne a cikin ku bai kusanci iyalinsa? Abu Talha Allah ya kara masa yadda yace gani ya Rasulullah. Maza Allah yace masa shiga. Ya shiga ramin kabarin aka meka masa ita ya karbe ta ya sanya ta cikin kushewa. Wannan hadisi yana tabbatar da cewa ko mun kusacin ka da mace indai ka kusanci iyalinka a cikin dare ko a cikin wannan yini to baya dacewa ka ji kunci shigar da ita cikin kabari ko mun nisan ko mun wato kasancewar nisanta da mutum indai bai kusanci iyalinsa a cikin dare to shine ya cancanta ya shigar da ita cikin kabari dan haka a takaice hadisi ne sahihi amma yanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya gina mas'ala ta musamman a cikin littafinsa mai suna Ahkamul Janaiz a karkashin wannan hadisi an gane ko na cewa wanda ke jibintar shigar da mace cikin kabarin ta shine wanda bai kusanci iyalinsa domin anan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama diyarsa ce kuma ga mijinta Usman Allah ya kara masa yadda manzon Allah ya tambaya yace wani ne bai kusanci iyalinsa a cikin dare Abu Talha yace gani manzon Allah yace masa shiga ya shiga cikin ramin kabarin ya karbe ta na'am wani misali mutumin da aka yanke masa kafa ko aka yanke masa hannu idan ya zo arwalla daidai inda aka yanke masa kafar zai wanke ko yaya zai yi ba maganar ya shafi daidai inda aka yanke an gane ku domin Ubangiji ta'ala ya nuna mana inda ake wankewa a cikin arwalla abinda ya shafi kafa da hannu a fadarsa ya ayyuhal ladhina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn idan hannu ne daga tafin hannu zawwa gwiwar hannu nan ne Allah ya wajabta mana mu wanke duk wanda aka yanke masa hannu babu daidai wannan guri to wannan ba maganar ya wanke wancan gundu iya hannun dai shi kadai ne zai wanke haka wanda aka yanke masa kafa inda aka yanke ya wuce idan sau to shi ma ba maganar ya wanke can bakin wannan idan sau da Allah ya wajabta mana in akwai shi mutum ya wanke in babu shi kuma ya sauka daga kanshi na'am babu wata addu'a keɓantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda mutum zai ma mahaifansa bayan Allah ya musu rasuwa kuma tare da cewa yi ma mahaifa addu'ar Allah ya gafarta musu yi musu rahama da keɓanta ba da bayan mutuwarsu suna raye haƙƙi ne nasu a kanka ka ringa musu addu'ar Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ya sa aljanna ce makomarsu suna raye haka za ka ringa musu wannan addu'a haka nan bayan mutuwarsu haƙƙi ne a kanka babu wata addu'a keɓantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa kasancewar a cikin suratul isra Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya koyar da mu yanda za mu ma mahaifa addu'a kamar yanda yake faɗa waqfid lahumā janāha dhulli min ar-raḥmā wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī saghīrā wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī saghīrā Ubangiji ta'ala yace kai da ka faɗa cewa ya Ubangiji na irhamhumā ka ji kan mahaifana kamar rabbayani sagira kamar yanda suka tarbiyyantar da ni ina ƙarami kaga anan Allah ya koya mana addu'ar da zamu wa mahaifa ita ce addu'ar da ta kunshi roƙon rahama ta Ubangiji subhanahu wata'ala gare su anan duniya da makomarsu lahira idan aka ce rahama ta Ubangiji subhanahu wata'ala duk wanda Allah ya masa rahama shine ya gafarta masa zai gafarta masa duk abin da ya gabata na laifinsa kuma zai masa dace game da abin da ya rage na kwanuka rayuwarsa game da ayyuka waɗanda suke na ƙwarai dan haka malamai suka ce a ce rahimakallah yafi a ce gafarallahu laka domin aka ce gafarallahu laka ana maka addu'a ne akan Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubinka amma in aka ce rahimakallahu Allah ya maka jin kai addu'a ce ake maka Allah ya gafarta maka duk abin da ya gabata na zunubanka kuma ya maka dace game da ayyuka na kwarai waɗanda suke karbabbu a cikin abin da ya rage na kwalukan rayuwarka dan haka sai ka ce rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira ko ka faɗa ka ce Allahumma Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka gafarta ma mahaifana ya Allah kama mahaifana jin kai kamar yadda suka tattale ni ina gare ni yasa muka rada cewa ka kara Allahumma ghfirli wali walidayya domin can cikin suratul Ibrahim Ubangiji ta'ala ya hakaito mana addu'ar da Ibrahim alaihi salam yake ma mahaifansa Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab ya Allah ka gafarta mun ka gafarta ma mahaifana ka gai ka yi gafara ga mu'mine a ranar da hisabi ke tabbata shine yinin alkiyama haka can karshen suratul Nuh Ubangiji ta'ala ya hakaito mana addu'ar annabi Nuh alaihi salam an gane ku Ubangiji ta'ala na faɗa wa qala nuhur rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yadidu illa fajiran kaffara rabbi ighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wala tazid adh-dhalimina illa tabara ashhadu rabbi ighfirli wa li walidayya yace ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka gafarta ma mahaifana sai yace wa liman dakhala baytiya haka nan kai gafara ga duk wanda ya shiga gidana mu'minan an gane ku halin yana mai imani da kai yana mai imani da manzanninka walil mu'minina wal mu'minat kai gafara ga dukkan mu'minai maza da mu'minai mata sai ce wala tazidil zalimina illa tabara azzalimai ya Allah kada ka rada musu komai face tabewa da halaka dan haka kenan sai ka ji mu da ce waɗannan addu'a guda biyu ka ce Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka gafarta ma mahaifana ya Allah ka ji kan mahaifana kamar yanda suka tarbiyyantar da ni ina garemi ko ka ce kamar yanda suka tattale ni ina garemi domin in aka ce tarbiyya shine tattali ka tattala abu tun yana dan garemi har ya kai cikarsa ya zamanto ya amfani kanshi ya amfanar da jama'a inda Hausa zaka faɗa ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka gafarta ma mahaifana ya Allah ka ji kan mahaifana kamar yanda suka tattale ni ina garemi haka zaka maimaita kuma mahallin da yafi dacewa mu yawaita wannan addu'a shine cikin sujada domin addu'a a cikin sujada addu'a ce amsarsa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana sujada mahalli ne wanda yake na samun karbuwar addu'a kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa amma sujudu fajtahidu fi du'a fa qaminun an yustajaba lakum sujada manzon Allah yace ku yi kokarin addu'a ya cancanta a karbu addu'ar ku dan haka a wannan mahalli ya dace mu'mini wato ya yawaita addu'a ga mahaifansa kuma mun faɗa mun maimaita karka tsammaci cewa yin wannan addu'a matsayin wata sunna ce mustahabba wajibi ne haƙƙi ne na mahaifa akan da dole ne ya yi musu wannan addu'a sawa'an suna raye ko suna mace amma in suna raye sai in mu'mine ne zai musu wannan addu'a idan ba mu'mine bane sai dai yayi addu'ar Allah ya shirye ta su an gane ku domin duk wanda yake ba musulmi ba baya halarta a yi masa addu'a ta roƙon gafara ta roƙon rahama sai dai a yi masa addu'a ta roƙon shiriya in yana raye in ko yana mace to kuma shikenan alƙalami ya riga ya rushe a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun shiga wato fasli na biyu a wannan littafi fasalin da ke bayani game da nau'i na biyu daga cikin nau'ikan tauhidi kamar yanda malam ya kasa shi zuwa kashi biyu kashi na farko shine ya gabata tauhidul ma'rifati wal isbat, tauhidi na sanin Allah subhanahu wa ta'ala game da sunayensa da sifofinsa kuma da tabbatar masa, an gane ko abin da ya tabbatar ma kansa. Shi wannan kashi na farko ya kunshi tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i was sifat, kenan tauhidul ma'rifati wal isbat, kenan tauhidi na sanin Allah subhanahu wa ta'ala. Ta yaya ake sanin Allah subhanahu wa ta'ala? Shine ta hanyar sunayensa da sifofinsa. Sanin sunayen Allah da sifofinsa ko ya taƙaita ga hanya ɗaya-ɗaya, shine Al-Qur'ani da Sunna. Sannan wal isbat, da tabbatar masa duk abin da ya tabbatar ma kansa, kuma ka tabbatar da samuwar zati na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Bakin gwalgwado bayani ya gabata akan wannan babi. Sannan wannan nau'i na biyu shine malam yace wa huwa tauhidul qalbi wal qasdi wa annahu huwa ma'ana la ilaha illa Allah. Nau'i na biyu shine tauhidul qalbi wal qasdi, an gane ko? Tauhidi kadaita Allah game da neman janyo wani amfani a nan duniya ko a makoma lahira, tare da neman ije dukkan wani tsanani ko yayin shi da ya samu bawa a nan duniya ko a makoma lahira. Wal qasdi, kuma da nufatar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da duk wani abu wanda yake mai sunan ibada. Tauhidu qalbi wal qasdi, kenan kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da neman duk wani abu da bawa yake da bukata. Bukatar bawa ku abubuwa biyu ne, in ma janyo wani amfani zuwa kansa ko kuma ije masa wani tsanani ko yayi masa, wannan kuma abu ne wanda ke hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan wal qasdi, da nufatar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana duk abinda zaka aikata mai sunan ibada, ka tsarkake niyya, ka nufaci Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan aiki, ka nemi sakamakonsa a gobe kiyama. Wannan nau'i shine ake kiran shi da tauhidul uluhiyya. Idan aka ce tauhidul uluhiyya shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da ayyukan bayi, duk wani aiki mai sunan ibada ya zama wajibi akan mu kadaita Ubangiji mu subhanahu wa ta'ala, kada mu sanya masa kishiya a cikin haƙƙinsa. Baitukan da suke farkon fasdin bayani ya gabata akan su, wanda mun tsaya ƙarshen wato baiti na 85 tare da cewa muna iya waƙo su, sannan mu ci gaba da darasi ne yau. قال الناظم رحمه الله تعالى هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش النديد أن تعبد الله إلها واحدا مؤترفا بحقه لجاهدا وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج عامنا فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أليس بالحق إله يؤبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير وبي شروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم يمتفئ قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. Abul Guje baitukan da suka gabata shine malam na faɗa haza, wato wannan kenan abin da ya gabata na nau'i na farko shine tauhidul ma'rifati wal isbat. Sai yace wa sani nau'ayit tauhidi, wato na biyu nau'ikan tauhidi, malam yace ifradu rabbil arsh shine kadaita ubangijin gadan sarauta, ko kace ubangijin al'arshi. Idan aka ce al'arsh, gado na mulki wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbata a kansa, shine yace ifradu rabbil arsh, wato kadaita ubangijin al'arshi annadidi, wato game da kishiya a cikin abin da yake haƙƙinsa. Ma'ana duk wani abu wanda yake haƙƙinsa, ma'ana ibada, kada ka sake ka dauka ka sarrafa ma wani bawa, duk matsayinsa duk kaskancinsa, sawa'an mala'ika daga cikin mala'iku ko manzo daga cikin manzanni ko wani salihin bawa daga cikin salihan bayi, gaba daya ba wanda ya cancanci a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada a cikin sammai bakwai da kassai bakwai, face ubangijin da ya halicci halittu. Kamar yanda ya ce wa haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana, kuma haka ubangiji ta'ala ya faɗa mana a cikin alqur'ani wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, ku kadaita ubangijin ku a cikin ibada, wa la tushriku bihi shay'a, kada ku daidaita shi da wani abu a cikin abin da yake haƙinsa. Shi ne yace ifradu rabbil arsh, kadaita ubangijin al'arshi annadidi, wato gabarin kishiya, ma'ana kar ka dau wani abu mai sunan ibada ka sarrafa ma wani in ba shi ba. Idan aka ce nadid, daidai yake da nid. Idan aka ce nid, jam'unsa shine andad, shine al-masilu wan nazir wa shabih, wanda yake tamka kenan daidai da kai. Sai yace anta abudallaha ilahan wahida, wato shine da zaka bauta ma Allah ilahan, matsayin abun bauta wahidan daya daya, mu'tarifan bi haqqihi, kana mai furci game da haƙƙinsa, cewa ibada gaba daya haƙƙinsa ce, kamar yanda ya faɗa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. Sai yace la jahida, yace ba kana mai musan haka ba. An gane ko mu'tarifan bi haqqihi, halin kana mai furci game da cewa ibada ka cokan ginta haƙƙi ne na ubangiji subhanahu wata'ala, la shahida, ba kana mai musu ba. Sai yace wa huwa allazi, wannan tauhidi, ma'ana tauhidul uluhiyya, ko kace tauhidul qalbi wal qasd, malan yace bihil ilahu arsala rusulahu, wato da shi ne ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko manzanninsa, yad'una ilayhi awwala, suke kiran jama'a a farko zuwa ga wannan tauhidi. Duk wani gumurzu da aka sha tsakanin manzannin Allah da mutanensu, da duk wata daga da aka sha akan wannan tauhidi ne tauhidul uluhiyya, kadaita Allah a cikin ibada. An gane ko duk dagar da manzannin Allah suka sha tsakaninsu da mutane akan tabbatar da tauhidul uluhiyya ne, domin shi tauhidul rububiyya wannan fitira ce ta ubangiji subhanahu wata'ala. Kowa ya san akwai Allah da ya halicce shi, kuma ya san wannan Allah da ya halicce shi, shi ya halicci sammai bakwai da kassai bakwai, shi yake kashewa, shi yake rayawa, shi yake azurtawa, shi yake talautawa, shi yake janyo amfani, shi yake ije tsanani. Hatta da mushrikan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin su sun tabbatar da haka. A inda aka sha daga da su shine akan kadaita Allah a cikin ibada, shine basu yarda ba, basu amince ba. An gane ko? Saboda waɗannan gumaka waɗanda suka rike su a matsayin alloli suke sarrafa musu ibada, sun tabbata waɗannan gumaka nasu ba sa halittar halittu, ba sa kashewa, ba sa rayawa, ba sa azurtawa, ba sa talautawa, ba sa janyo amfani, ba sa ije tsanani ko yaye shi,
kawai iya suna bauta musu ne wai domin su zame musu tsani tsakaninsu da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Idan suna da wata bukata sai sun biyo ta kansu, kuma sun rike su a matsayin waɗannan gumaka su ne za su cece su a gobe kiyama. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna indallah. Ubangiji ta'ala ya ce suna bautar wani ba Allah ba, suna bauta ma wani ba Allah ba, abinda baya iya amfanar da su in har sun bauta masa, wala yadurruhum kuma baya iya cutar da su in har ba su bauta masa ba. Idan an tambaye su me yasa kuke bauta ma wani ba Allah ba, sai su ce ha'ula'i shufa'auna indallah, waɗannan gumaka da muke bauta musu su ne masu cetonmu a wajen Ubangijinmu a gobe kiyama. Wai su za su cece su a gobe kiyama, kawai shi ne iya hujjarsu da suke bauta ma wani ba Allah ba. Haka can Allah ya faɗa, wallazina takhazu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Waɗanda suka riki wani ba Allah ba a matsayin masoya suna bauta musu. Ubangiji ta'ala ya ce in an tambaye su me yasa kuke bauta musu, sai su ce ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa, mu ba ma bauta musu kawai illa domin su kusantar da mu da Ubangijinmu kusantarwa, idan muna da wata bukata kai tsaye mu biyo ta kansu. To har yau akwai masu irin wannan aqida, aqida gurbatacciya, aqida kufriya, na waɗanda sun dau wasu bayin Allah sun sanya wai waɗannan bayin Allah su ne tsani tsakaninsu da Allah, wai suna da bukata sai sun biyo ta kansu, kuma suna da kudirin cewa waɗannan salihan bayi wai da suke bauta musu cewa su ne za su cece su a gobe kiyama, suna sarrafa musu haƙƙin Allah. To shine anan yace wa huwa allazi, wannan tauhidi, tauhidul uluhiyya, yace allazi shine tauhidin da al ilahu, Ubangiji wanda yake abun bauta da gaskiya, arsala ya aiko rusulahu manzanninsa bihi da wannan tauhidi. Yad'una ilayhi awwala, a farko manzannin Allah suna kiran jama'a ne zuwa ga wannan tauhidi, shine tauhidul uluhiyya. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan ani ibudullaha wajtanibu taghut, bayani ya gabata da ayoyin da suke tabbatar da haka. Malam sai ya ce wa anzalal kitaba, Ubangiji ta'ala ya saukar da littattafai ga annabawansa da manzanninsa, wattibiyana, wato da bayani, bayani wanda yake daki-daki mai gamsarwa, min ajalihi, wato saboda tabbatar da wannan tauhidi, wa farraqal furqana, sannan Ubangiji ta'ala ya karkasa wannan alqur'ani daki-daki sai da aka kwashe tsawon shekara 23 kafin alqur'ani ya gama sauka, ba dan komai ba, dan tabbatar da wannan tauhidi na uluhiyya, shine kadaita Allah a cikin ibada. A dalilin shi ne Allah ya saukar da littattafai, saboda wannan tauhidi ne Ubangiji ta'ala ya karkasa mana alqur'ani a wajen saukarwa sai da aka kwashe shekara 22 da wata 6. An gane ku? Ko a dungula kace shekara 23, domin kafin a fara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi sai da ya wata 6 yana mafarki, duk mafarkin da ya kuma wahayi. Kamar yadda hadisi na cikin Sahihul Bukhari, awwalu ma budi abihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min alwahyi ar-ru'ya as-sadiqa, mafarki wanda yake na gaskiya. Zala sallallahu alaihi wasallama kuma ya faɗa, mafarki wanda yake na gaskiya ga mumini yanki ne daga cikin yanki 46, wato na annabta. Misali shekara 23, idan ka kasa ta kashi 2 nawa za ta baka? Abinda muke so shekara 23 ka kasa ta wata 6 su 46, shekara nawa zai baka? Wata 6 su 46, shekara 23 muke so mu gane. Ai duk wata 12 shine shekara guda. To shekara 23 kowace shekara ka raba ta 2 wata 6, zaka samu wata 6 su 46. a cikin wannan shidda shidda su 46 in kawari wata shidda na farko wannan mafarki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alayhi kenan shekara 22 da wata shida sune shekarun saukar alqur'ani shine yace wa farraqal furqana wato ubangiji ta'ala ya karkasa alqur'ani daki daki domin tabbatar da wannan tauhidi sai yace wa kallafa Allahu ar-rasulal mujtaba ubangiji ta'ala ya tila sama manzansa al-mujtaba wanda yake abin zaba daga cikin halittu gaba daya Allah ya tankade ya rauraye ya zabe shi ya fifita shi akan dukkan halittun da ya halitta ubangiji ta'ala ya kallafa masa cewa tilas wato ya kallafa masa kitala man anhu tawalla ya kar duk wanda ya juya ma wannan tauhidi baya wa aba ya kiye kade ta Allah a cikin ibada Allah ya wajabta ma manzansa dole ya yake shi kamar yanda ubangiji ta'ala yake fada fa idan salakal ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum وخذوهم وهسبوهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم dan haka can manzo Allah yake fada umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yutu az-zaka fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala shine yace wa kallafa Allahu ar-rasulal mujtaba ubangiji ta'ala ya tilasa ma ar-rasula manzansa al-mujtaba wanda yake abin zaba daga cikin halittu gaba daya kitana ubangiji ta'ala ya kallafa masa ya kar man anhu tawalla duk wanda ya juya ma wannan tauhidi baya wa aba yake ya kadaita ubangiji a cikin ibada shine Allah yace wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah ubangiji ta'ala yace ku ci gaba da yakar su har akai lokacin da wata fitina ba za ta rage a ban kasa ita ce shirka wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah addini gaba ɗayan sai zaman to na Allah ma'ana ibada gaba ɗayan ta zaman to ubangiji subhanahu wata'ala shi kare yake bauta ma sai yace hatta yakuna dinu khalisan lahu har akai lokacin da addini zai zamanto tacicci ga ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai me ake nini da addini anan ibada ma'ana har akai lokacin da ibada gaba dayan ta za ta zamanto tsantsa ga ubangiji subhanahu wata'ala take ma'ana shi kadai ake bauta ma sirran wa jaharan yace a koye da bayyane dukkahu wato da kadan kinsa wajillahu da mai yawan sa ma'ana komun kankantar ibada komun yawanta sawa'an akwai ko a bayyane kai ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai ake bauta ma kaga shahadi kenan abu ne wanda sai ya dangana da alkiyama matukar akwai shirka a ban kasa to shahadi yana nan an gane ku zan Allah ko ya fada ya ce kiyama ba za ta tabbata ba sai an koma bauta ma lata da gussa sai yace wa haka za ummatuhu yace haka nan al'ummarsa mabiyansa ummatul ijaba kenan wadanda suka gaskata Allah suka gaskata manzonsa yace wa haka za haka nan ummatuhu al'ummarsa kad kullifu tabbas malan yace an tilasa musu biza wato da wannan abinda aka tilasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shine yace wa haka za ummatu wato haka al'ummarsa ma'ana mu'minai kenan wanda suka karba kiran Allah subhanahu wata'ala da na manzansa kad kullifu biza malan yace su ma gaba ɗayan su an tilasa musu game da yakar duk wanda ya juya ma tauhidul uluhiyya baya yake ya kadaita ubangiji a cikin ibada malan yace wa fi nassil kitabi wusifu yace a cikin nassi wanda yake na alqur'ani haka aka siffanta wato mabiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa su ma dole su ci gaba da yakar makiya a ban kasa ma'ana mushrikai har akai lokacin da za a tsarkake ibada ga ubangiji subhanahu wata'ala kamar yanda yake cewa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Shine kenan zamu tashi baiti na gaba. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa qad hawathu lafzatu ash-shahada. Malan yace tabbas lafazin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah hawathu, wato wannan lafazi shine ya tarar da ma'anar wannan tauhidi. An gane ko? Lafzatu shahada kenan lafazin kalima ta shahada, wa qad hawathu shine ya kunshi ma'anar wannan tauhidi. Domin idan ka ce la ilaha illallah, anan ka kuri kuma ka tabbatar, wanda daman su ne rukunan kalima ta la ilaha illallah tana da rukuni guda biyu, ko mu ce tana da ginshiƙai guda biyu, annafi wal isbat, kurewa da tabbatarwa. Domin la nafiya ce lil jins, ilaha wannan kenan isim kinta ne, khabar kinta kuma mahzuf ne, kaddara shi za ka yi. Da ka ce la ilaha ka ce babu wani abun bauta gaba ɗaya a sama ko a ƙasa, ka kuri duk wani abun bauta. Sai ka ce illallah, ka ce sai dai Ubangijin da ya halicci halittu. Kenan da ka ce la ilaha ka ce babu wanda ya cancanci a bauta masa, sai ka ce illallah sai dai Ubangijin da ya halicci halittu. Kaga kenan ita wannan kalima ita ce ta kunshi ma'anar tauhidul uluhiyya, ko mu ce tauhidul qalbi wal qasad, ma'ana kadaita Ubangiji subhanahu wata'ala da duk wani abu wanda yake mai sunan ibada. Domin ka ce la ilaha ka ce baka yadda da abauta ma kowa, illallah ka ce sai dai Allah da ya halicci halittu, shi kadai ya cancanta abauta masa. Kenan duk wani abin da ake bauta masa kuma bayan Ubangiji subhanahu wata'ala ibada ce wadda take ta ƙarya, domin bai cancanta ba a bauta masa. Ubangiji ta'ala shine Allah wanda yake na gaskiya, ma'ana shi kadai ya cancanta a bauta masa, domin ya faɗa zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir. Wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir. Haka Allah ya faɗa a cikin suratul hajj, haka ya maimaita a cikin suratul luqman. To dan haka shine yace wa qad hawathu lafzatu ash-shahada, wato kalima ta shahada ita ce ta kunshi ma'anar wannan tauhidi kenan tauhidul uluhiyya. Sai yace fahiya, ita wannan kalima ta shahada malam yace sabilul fawzi, wato ita ce hanya ta samun rabauta a gobe kiyama, was-sa'ada, kuma ita ce hanya ta cin nasara a rayuwar duniya da makoma lahira. Duk wanda kaga ya rabauta a gobe kiyama, to an gane ku, ba kowa ba zai rabauta a gobe kiyama sai wanda ya furta wannan kalima kuma ya kiyaye abin da ta kunsa. Da ita ne mutum yake rabauta a gobe kiyama, kamar yanda rabu wanda yake na hakika a gobe kiyama shine dacewa da gidan aljanna. Kamar yanda Ubangiji ta'ala na faɗa, faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Ubangiji ta'ala yace duk wanda aka nisanta shi gabanin shiga wuta a wannan yini, wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna, faqad faza, Ubangiji ta'ala yace tabbas ya rabauta. Kaga kenan rabauta ta hakika shine dacewa da gidan aljanna a gobe kiyama, Allah ya sa mu dace. Shine malam yace fahiya sabilul fawzi, kalima ta la ilaha illallah ita ce hanya ta samun rabauta a gobe kiyama. Sai yace was-sa'ada, kuma ita ce hanya ta cin nasara a rayuwa ta duniya da makoma lahira. Don haka ita wannan kalima wato a sababinta ne wato al'ummar duniya suka kasu kashi biyu. An gane ko? Yan aljanna kenan da yan wuta, ma'ana mu'minai da kafirai. Wannan kalima kuma saboda wannan kalima ce Ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci wuta da aljanna. saboda wannan kalima Ubangiji subhanahu wataala ya halicci sikili wanda za a auna ayyukan bayi akan shi a gobe kiyama. A sababin wannan kalima Ubangiji ta'ala ya wakilta mala'iku game da bayansa su ringa rubuta duk abin da bawa yake aikatawa domin a sakauta masa da irin abin da ya aikata a rayuwarsa a gobe kiyama. Shine yace wasa'ada, wato ita ce kuma sababin hanya kenan ta samun cin nasara a rayuwar duniya da makoma lahira. In aka ce sa'ada shine mutum ya azurta a nan duniya kuma ya azurta a gobe kiyama, to ba kowa yake jin dadi a duniya ya ji dadi a gobe kiyama sai wanda ya kiyaye ma'anar wannan kalima ta la ilaha illallah. Malam yace man qalaha, duk wanda ya faɗi wannan kalima mu'taqidan ma'anaha, malam yace halin yana mai kudirci ma'anarta, wa kana amilan bi muqtadaha, sannan ya zamanto yana aiki da abinda ta kunsa, fil qauli, wato a wajen maganganu, wal fi'li, da ayyuka, wa mata mu'minan, ya mutu halin yana mai imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala da manzanninsa. Malam yace yub'asu yawmal hashr, a ranar da ake tara al'ummun shi ne yinin alkiyama, wannan bawa za a tada shi najin yana mai tsira game da duk wani kanki a yinin alkiyama, aminan yana amintacce game da duk wani kurgici ba abinda ke tada masa hankali. Domin Allah ya faɗa innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ula'ika anha mubadu, a gane ko la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhum alfaza'u alakbar wa tatalaqahum almala'ika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun. Shine malam yace man qala ha, duk wanda ya faɗi wannan kalima. Kaga anan malam yake nuna mana ashe sharadin mutum ya zamanto musulmi dole sai ya furta wannan kalima, dole sai ka faɗa matukar zaka iya faɗa, in kurma ne ko bebe ne baya iya faɗa shine yayi nuni. Shine yace man qala ha, duk wanda ya faɗi wannan kalima yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai yace mu'taqidan ma'ana ha, yana mai kudirce ma'anarta. Menene ma'anarta? Kace babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Allah da ya halicci halittu, shine ma'anarta. Ka kore duk wani abu wanda ake bauta masa, ka tabbatar da ibada gaba ɗaya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne malam yace mu'taqidan ma'ana ha, yana mai kudirce ma'anar wannan kalima a zuciyarsa. Kina a zuciyarmu ya zama wajibi a kanmu mu kudirce cewa duk ba ko a sama ko a ƙasa ba wanda ya cancanta a bauta masa banda Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana amilan bi muqtadaha, sannan ya zamanto yana aiki da abin da ta kunsa. Menene ta kunsa? Ita wannan kalima duk wasu ayyuka na ibada wanda Allah ya shar'anta mana, waɗannan ayyuka kalima ta la ilaha illallah ita ta kunshe su. Biyayya ga mahaifa, sadar da zumunta, kyautata ma maƙwabta, sallah lokaci biyar, azumi, zakka, hajji da sauran ayyuka na ibada, waɗannan gaba ɗaya kalima ta la ilaha illallah ita ce ta kunshe su. Sai yace fil qauli, a wajen maganganu. An gane ko a wajen duk wata faɗa kenan kana aiki da faɗar da la ilaha illallah ta kunsa. Akwai maganganu wanda suke na kan harshe, akwai maganganu waɗanda suke na zuciya. An gane ko akwai qaulul qalb, akwai qaulul lisan. Kenan dan haka duk abinda za mu faɗa mai sunan ibada ya zamanto wannan kalima ta la ilaha illallah ita ce ta kunshe shi, ma'ana abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana. Sai ya ce wal fi'li, wato da duk wani aiki, domin akwai aiki na zuciya, akwai aiki na halshi, akwai aiki waɗanda suke na sauran gaɓɓai. Malam ya ce wa mata mu'mina, kuma ya mutu yana mai imani da wannan kalima. Malam ya ce yub'as, za a tada shi yawmal hashr, a ranar da ake tara al'ummu shi ne yinin alkiyama. Najin, wato yana mai tsira game da gidan wuta. Aminan, yana mai amintuwa babu wani abin da ke tada masa hankali. sakamakon duk wanda ya furta kalima ta la ilaha illallah ya kudurce ma'ana ta yi aiki da abin da ta kunsa, to zai wayi gari a ranar kiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai amintar da shi game da duk wani firgici. Sai malam ya ce fa inna ma'ana halladhi alayhi dallat yaqinan wahadat ilayhi. Malam ya ce fa inna ma'anaha, ya ce lalle ma'anar ita wannan kalima ta shahada allati alayhi dallat, wato abin alladhi dallat alayhi dallat, wato abin da ta shiryas a kansa ma'ana ta nuna yaqinan, malam ya ce akan sakankan cewa wahadat ilayhi, kuma ta shiryar da jama'a zuwa sanin wannan ma'ana. Sai ya ce an laisa bil haqqi ilahu yu'badu, ya ce an laisa ilahu, ma'ana babu wani abun bauta yu'badu da ake bauta masa bil haqqi akan ya cancanta a bauta masa, illa ilahu sai dai abun bauta alwahidu wanda yake daya daya almunfaridu wanda yake makadaici, bil khalqi wanda ya kadaita bil khalqi game da halittar halittu, warriziki da azurta bayansa, wata dabiri da tafiyar da al'amura na bayi. Ya ce jalla, wannan Ubangiji ya girmama ali shariki game da duk wani abokin tarayya, wannan ziri da wanda yake tamka ko kace da kishiya, duka ya daukaka matsayin shi, ya wuce a ce yana da wani tamka ko yana da wani kishiya. An gane ku? A nan a takaice waɗannan baitittuka guda uku malam ya fassara mana ma'anar wannan kalima ta shahada. Shi ne ya ce fa inna ma'anaha, lalle ma'anar ita wannan kalima allazi dallat alayhi, wanda ta yi nuni a kansa yaqinan a kansa kankancewa, wanda babu wata ma'ana in banda ita, wahadat ilayhi kuma ta shiryar da jama'a zuwa ga wannan ma'ana. Ya ce an laisa bil haqqi ilahu yu'badu, an laisa ilahun, ai babu wani abun bauta yu'badu da ake bauta masa bil haqqi a bisa cancanta, ya ce illal ilahu, ya ce face Ubangijin da illal ilahu sai dai abun bauta wa alwahid wanda yake makadaici almunfaridu wanda ya kadaita bil khalqi da halittar halittu, wa rizqi da azurta bayansa, wabi tadbiri haka nan ya kadaita game da gudanar da lamurra na bayansa tun daga sama har zuwa kasa, Ubangiji ta'ala shi yake gudanar da lamarin kowa da komai. Sai ya ce jalla, wannan Ubangiji ya girmama ani shariki game da abokin tarayya, wannan ziri wato da kini, ma'ana ba shi da wani tamka wanda za a ce gaya daidai yake da Allah babu. Kaga kenan masu fassara kalima ta la ilaha illallah akan cewa la khaliqa illallah ko la mawjuda illallah ko la khaliqa wala raziqa wala ma'buda illallah, wannan duka sun fassara kalima ta la ilaha illallah da wani bangare nata, amma ba tafsirin ta bane ba wanda yake na hakika. Tafsirin la ilaha illallah na hakika shine ai la ma'buda bil haqqi illallah, la ma'budu bi haqqin illallah, ko kace la ma'budu haqqun illallah, la ma'budu bi haqqin illallah, babu abun bauta bi haqqin busa cancanta da gaskiya illallah, ba ce Allah da ya halicci halittu. Dan haka waɗanda suke cewa Allah yana ko ina su ne suke cewa la mawjuda illallah, babu wani abu samanmi kawai Allah ne, ma'ana komai ka gani Allah ne. Wasu ka kawai suka fassara ta akan la khaliqa illallah, ma'ana babu wani mai halitta banda Allah. Wannan bangare ne daga cikin ma'anarta amma ba shi bane, inda akan wannan ma'ana ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi Abu Jahl ba, saboda sun tabbata Allah shi kadai yake halittar halittu. An gane ku? Wasu kuwa su ce la hakimiyata illallah, ma'ana babu wanda yake mai hukunci banda Allah. To ita ko ma'anar la ilaha, domin al-ilahu shine al-ma'bud, idan aka ce al-ilahu bi ma'ana al-ma'bud, kamar yadda yake wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun, da kace la ilaha ay la ma'buda. An gane ku? La kenan anan nafiya lil jins da ism ginta, kenan sai ka kaddara labarin ta sai ka ce haqqun, ko kuma ka ƙara ba'un sai ka ce bi haqqin illallah, babu abun bauta bisa canji cancanta da gaskiya illa Allah face Allahn da ya halicci halittu shine yace allaisa bil haqqi ilahu yubadu ai babu wani abun bauta yubadu da ake bauta masa bil haqqi da gaskiya illa ilahu face abun bauta alwahidu wato makadaici almunfarid wanda ya kadaita bil khalqi game da halittar halittu waye halicci halittu shine ubangiji subhanahu wataala والرزق وندي كأيت جمد أذر تباينسا يوم يبدأ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين سيأتي وبالتدبير وندي كأيت جمد هدانا للمر باينسا أمر يندي يأتي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض سيأتي جل وبنجي تعالى يا جرمما آل الشريك جمد أبوك تاريا wannan ne wato da kini ko kuma kace da wanda yake tamka ma'ana wanda za a daidaita shi da Ubangiji subhanahu wata'ala sai yace wa bi shurudin sab'atin kad quyidat malan yace ita wannan kalima ta la ilaha illallah wato an kayyade ta ko kace an dabaibaye ta bi shurudin sab'atin wato da sharuda guda bakwai aiwa kuyyidati bi shurudin sab'ati wato an kayyade wannan kalima ta la ilaha illallah an dabaibaye ta wato da sharuda guda bakwai malan yace wa fi nususil wahyi a cikin nassuka na wahayi alqur'ani da sunna malan yace waradat haqqan tabbas yace wadannan sharuda a cikin alqur'ani da sunna suka zo an gane ku ba wani ra'ayi bane na malamai ba wani shaci fadi bane nassi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune suka tabbatar da wadannan sharuda na kalima ta la ilaha illallah dan haka magabata suka ce ita la ilaha illallah tamkar dan makulli ne ita ce dan makulli wanda yake na aljanna wanda in ka je gobe kiyama da wannan dan makulli ne zaka bude aljanna ka shiga in ka je da dan makulli wanda yake da hakura da zaran ka sa zai bude amma in ka je da dan makulli wanda yake sungululun ko ka sa ba zai bude ba wannan hakura yanda ka gani dan makulli ki ne wannan su ne sharuda na la ilaha illallah sai in ka zo da wannan dan makulli da hakuransa sannan zai bude maka kofar aljanna shine yace wa bi shurudin sab'ati yace da sharuda bakwai kad quyidat aka kayyade ita wannan kalima ta la ilaha illallah malan yace wa fi nususil wahyi a cikin nassuka na alqur'ani da sunna hatta waradat malan yace tabbas yace alqur'ani da sunna sun zo akan tabbatar da wadannan sharuda sai yace fa innahu malan yace lalle al'amarin lam yantafi qa'iluha duk wani mai fadar la ilaha illallah ba zai amfana da wannan kalima ta la ilaha illallah bin nuriki game da tsantsar furci kawai ta maimaita la ilaha illallah la ilaha illallah malan yace ba wanda zai amfana da ita illa haisu yastakbiruha yayin da mutun ya cika wadannan sharuda ta shekarar dubu kana fadar la ilaha illallah matukar baka cika wannan sharuda naka to kalima ta la ilaha illallah ba za ta amfani ka ba a gobe kiyama me yake nihi illa haisu yastakbiruha yayin da mutun ya cika wadannan sharuda guda bakwai ba ana nihin cika su ba wato mutum a ce ya iya karanta su ya harzace waɗannan sharuda guda bakwai a'a ko da baka iya karantawa ba in dai waɗannan sharuda guda bakwai sun tattaru gare ka ka kiyaye su ko da ba za ka iya zano su ba to la ilaha illallah za ta amfane ka anan ta amfane ka a gobe kiyama an gane ko ba ana nihi ba illa haisu yastakmiluha sai mutum ya kiyaye lafazin ya harzace ba haka ake nihi ba ma'ana mutumin da waɗannan sharuda guda bakwai na la ilaha illallah suka tattaro gare shi su ne za mu je su ɗaya bayan ɗaya sharadi na farko shi ne malam ya ce al-ilmu wato sani game da ma'anar abinda kalimar ta fassara bayani ya maimaitu ba su ɗaya ba su biyu ba in ka ce la ilaha illallah ka ce babu abun bauta kusa cancanta da gaskiya sai Allah gane ku ka faɗi wannan kalima kuma ka san menene ka faɗa ma'anarta kenan babu abun bauta da gaskiya sai Allah, ba wanda ya cancanta abota masa banda Allah ne ya halicci halittu. Kenan ka san min ka kore, kuma ka san min ka tabbatar. Ka kore ibada ga duk wani wanda ake bauta masa, ka tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai ibada. An gane ku, duk wanda zaka tsaida ka ce masa wai waye cancanta abota masa, yace Allah shi ya cancanta abota masa, to wannan ya tabbatar da wannan sharadi na farko. Kenan ya san ma'anar kalma ta la ilaha illallah, ya san cewa ibada gaba ɗayan ta haƙi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dalili daga cikin Al-Qur'ani wanda ke tabbatar da wannan sharadi shine fatar Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ubangiji ta'ala ya ce kai sani yanda al'amarin yake, babu abun bauta kusa cancanta da gaskiya banda Allah. Cai fa'alam kai sani, kaga dole kenan sai ka sani ka faɗa annahu la ilaha illallah, lalle al'amarin babu abun bauta kusa cancanta da gaskiya banda Allah subhanahu wa ta'ala. Haka a can cikin suratu Zukhruf ya ce wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamu. Duk wasu waɗanda ake bauta ma kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ba sa iya mallaka ceto ga wanda ke bauta musu, illa man shahida bil haqqi, sai wanda ya shaida da gaskiya. Man shahida bil haqqi shine wanda ya tabbatar da kalima ta la ilaha illallah, sai ce wa hum ya'lamuna alhadi, kuma sun san ma'anar abin da suka faɗa. Kenan shine yace al-ilmu, wato sani game da ma'anar wannan kalima. Don haka hadisi na cikin sahihul Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama riwaya ta Usman, manzon Allah na faɗa, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala aljanna. Manzon Allah yace duk wanda ya mutu sai yace wa huwa ya'lamu alhali, yana sanin annahu, cewa al'amarin la ilaha, babu abun bauta da gaskiya illallahu, face Allah, dakhala aljanna, manzon Allah yace makomar shi ita ce aljanna. Kaga wannan hadisi ne yake tabbatarwa sai ka san ma'anar abin da ka faɗa. Kenan wannan shine sharadi na farko, al-ilmu, sani game da ma'anar wannan kalima. Sannan sai yace wali yaqinu, malam yace kuma da sakankancewa, sai an samu gaskata wannan kalima sakankancewa 100 zaman 100 a cikin zuciyarka, babu wani kokonto daidai da musu kada zarra. Idan aka samu kana kokontan cewa banda Allah akwai wani wanda ya cancanta abota masa, to kalima ta la ilaha illallah wata gaskata ba, sai kai yaqinin cewa duk wani abu mai sunan ibada Allah shi kadai ya cancanta abota masa. An gane ku, sai an samu yaqini. Kaga in dai mumini ne baya shakkar cewa ibada gaba ɗayan ta haƙƙi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk lokacin da aka samu bawa yayi kokontan wani abu mai sunan ibada cewa Allah shi kadai ya cancanta a sarrafa ma, to wannan la ilaha illallah shi ba ta tabbata ba. Shi ne yace wali yaqini, wato wali yaqini sai yake cewa da sakankancewa, sharadi da biyu. Sakankancewa shine mu yarda mu amince 100 zaman 100 babu kokonto daidai da musu kada zarra tare da mu, ibada gaba ɗayan ta haƙƙi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, bayyana tarayyar kowa. Dalilin da ke tabbatar da haka daga cikin Al-Qur'ani, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Ubangiji ta'ala ya ce lalle kadai waɗanda suke muminai, muminai na haƙiƙa, yace alladhina amanu billahi wa rasulihi, sune waɗanda suka gaskata Ubangijinsu, suka gaskata manzanninsa, suka gaskata manzansa. Sai yace thumma lam yartabu, sannan ba su yi kokonto ba a cikin imaninsu. Kaga idan aka samu kokonto kenan babu yaqini. Shine yace thumma lam yartabu, sannan ba su yi kokonto a cikin imaninsu. Dan haka shi imani, wato yaqini ake bukata, ba a bukatar mutum ya samu kokonto ko mun kankantarsa. Haka dalili na cikin hadisi na cikin sahihul Bukhari, riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa, ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة زعم صلى الله عليه وسلم يجي فدر أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله cewa babu abun bauta busa cancanta da gaskiya banda Allah da tabbatar da cewa ni manzo ne na Ubangiji subhanahu wata'ala yace bawa ba zai taba haduwa da Ubangiji subhanahu wata'ala da waɗannan kalmomi guda biyu ghaira shakin fihima halin baya kokonto game da wannan kalma da ya fada zan Allah yace illa dakhala aljanna face aljanna ita ce makomarsa ashahid anan jaye ghaira shakin kar ya zamanto yana kokonto kenan in mutum yayi kokonto kalma ta la ilaha illallah wa tabbata ba kenan sharadi na biyu shine al-yaqin kenan a samu sakankan cewa yarda dari saman dari babu kokonto da dai da misqal zarra sannan sai yace wal qabul malan yace da karbar ita wannan kalima da hannu biyu me ake nihin karba ya zamanto yanda ka faɗa da harshenka ka tabbatar da wannan kalima a zuciyarka ka karbe ta kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa a ranar kiyama lokacin da ƴan wuta aka shigar da su ta mushrikai za a sasi tambaya wai menene sababin abin da ya kasu wuta za a faɗa musu innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiru wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun Ubangiji ta'ala ya ce domin sun kasance a duniya idan an ce da su ku ce la ilaha illallah yastakbiruna girman kai suke ba sa fada sun san kalimar sun san abin da ta kunsa amma girman kai ya hana su karbi wannan kalimar su furta ta waye kuluna suna fada suna cewa a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun yanzu kawai saboda wani mawaki mai tabin hankali za mu watsar da allolinmu mu daina bauta musu su sun tabbata wannan kalima domin sun san ma'anarta in ka ce la ilaha illallah to duk wani abin da kake bauta ma banda Allah watsar da shi zakai ka dubu ba akan bauta ma Allah shi kadai to dan haka sai suka yi girman kai wannan kalima ba sa fada kenan anan duk mutumin da koda zai kudirci ma'anarta ya san abin da ta kunsa in dai bai furta wannan kalima ta la ilaha illallah to ba za ta amfane shi ba a gobe kiyama dan haka a baya malam yace man qalaha duk wanda ya faɗi wannan kalima bauta idan ma'ana ha yana mai kudirce ma'anarta kenan ka faɗa da harshenka ka karbi wannan kalima da zuciyarka shine ake kira da alqabul sannan sai malam yace walinkiyadu wato shine da me ka wuya da ji da bi wato izuwa ga wannan kalima ma'ana duk abinda wannan kalima ta kunsa ka me ka wuya ka yarda da ni saman dari sawa'an ka gane hikima ko baka gane hikima ba zaka zama raƙumi da akala akan duk abin da Allah ya faɗa da abin da manzon shi ya faɗa in dai Allah ya ce ayi ko manzon sa ya ce ayi ko Allah da manzon sa suka ce adina sawa'an mun gane hikima wanda ta sa aka ce mu yi kaza ko mu bari ko ba mu gane ba to ya zama wajibi akan mu me ka wuya shine ake kira alinkiya kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muslim kamar yadda ya faɗa bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muslim falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun haka ya faɗa wa man yuslim wajhahu lillahi wa huwa muslim faqad istamsaka bil urwati wuthqa kenan anan sai an samu al-istislam shine al-inqiyad mutun ya meka wuya dari saman dari duk abinda Allah ya faɗa ko abinda manzon sa ya faɗa to dole ne mu me ka wuya shine alinkiya dake shine malam yace walinkiya wato da me ka wuya da ji da bi sai yace fadri ma aqulu malam yace kai sanin abinda nake faɗa maka sannan sharadi na biyar malam yace wasiluku wato da gaskata ita wannan kalima an gane ko wannan kalima yanda ka faɗa da harshenka to ka kudirce gaskiyar wannan kalima a zuciyarka ma'ana ka gaskata ta da zuciyarka dan haka duk wanda ya faɗi wannan kalima da harshensa in dai bai kudirce gaskiyar wannan kalima da zuciyarsa to sunan shi munafiki wannan kalima ba za ta amfane shi ba a gobe kiyama kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin kamar yanda ya fada idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun kenan shine yace wasiluku da gaskata wannan kalima da zuciya yanda ka fada da halshe to sai ka gaskata ta da zuciyarka dan haka hadisi na cikin sahihai riwaya ta mu'ad Allah ya kara masa yadda za Allah sallallahu alaihi wasallama na fada ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahullahu ala nar za Allah yace babu bawon da zai fadi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi maza Allah yace halin zuciyarsa tana mai gaskata wannan kalma maza Allah yace face Allah sai ya haramta ma huta cin naman sabo da kiyama kenan kaga sharadin da ne dole sai ka kudurce gaskiyarta da zuciya sannan malam sai yace wal ikhlas wato tare da tsarkake ita wannan kalma menene tsarkake ta ma'ana duk abin da zaka aikata na ibada to ya zaman to kai dan Allah sai ka tace ka tankade duk abin da zaka aikata na ibada ya zaman to ka tace shi kai dan Allah saboda kalima ta la ilaha illallah ita ta shar'anta mana cewa duk abin da zamu aikata ya zaman to mun tsarkake niyya kamar yanda ubangiji ta'ala ya faɗa wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu dinan kunafa kamar yanda ya faɗa alalillahi dinul khalis ala lillahi dinul khalis yace ku saurara tacicin addini na Allah ne ma'ana duk wata ibada taciciya cancanta ce ga ubangiji subhanahu wata'ala an gane ko shi ba a bashi gaban kaikai in ka hada shi da wani to zai barka da wanda ka hada shi shi baya bukatar komai a cikin abin da ka zo masa da shi a ranar kiyama haka Allah zai fada duk wanda yace ana agana shuraka'i an shirk yace ni ne mafi wadatuwar abokan tarayya game da tarayya ma'ana duk wanda ya hada ni da wani a cikin ibada ubangiji ta'ala yace na bar shi da wanda ya tarar da ni ka je can shi wanda ka bauta masa wanda ka hada shi da Allah ka je can ya biya ka to dan haka shine yace wani ikhlasu wato da tace duk wani abu mai sunan ibada an gane ko sharadi ne na kalima ta la ilaha illallah kamar yanda hadisi yake cikin sahihul bukhari zanna sallallahu alaihi wasallam ana fada as'adun nasi bi shafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi zan Allah yace wanda ya kowa dacewa game da ceto na a ranar kiyama zan Allah yace wanda ya fadi kalima ta la ilaha illallah sai yace khalisan min qalbihi yana mai tace wannan kalima da zuciyarsa kenan duk wani abu wanda yake da sunan ibada ka zarkake niyya kai dan Allah sannan sharadi na bakwai malam yace wal mahabba wato da san wannan kalima da kaunar ta da fifita ta akan duk wani abun da kake so an gane ko kenan kalima ta la ilaha illallah na ɗaya daga cikin sharuddan ta bakwai shine kaunar wannan kalima ka so ta ka kaunace ta ka fifita ta akan duk wani abun da kake so a takeice ka fifita san Allah da san manzon shi akan duk wani abu da kake so dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi ingantacce yake ce mana salasun man kunna fihi wajha da halawatul iman manzo Allah yace abubuwa guda uku duk wanda abubuwan nan guda uku suka hadu gare shi tabbas wato ya dandan zaki imani sai yace an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma Allah da manzansa su zamanto sun fi soyuwa a zuciyarsa sama da duk wani ba Allah ba da duk wani ba manzansa ba an gane ku san Allah da na manzansa ya zamanto ya fi son duk wani abin da kake so a zuciyarka dan haka Allah ya faɗa wa minan nasi man yattakizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah shine yace wal mahabba yake cewa wal ikhlasu wal mahabba sai malam yace waffaqaka Allahu lima ahabba ubangiji ta'ala ya maka dace game da abin da yake so yake kauna yake yarda da shi ma'ana addu'a ce ma da yake mana waffaqaka Allahu lima ahabba ubangiji ta'ala ya maka gaman katari game da aikata duk abin da yake so wasu malamai sun dada sharadi wanda yake na takwas waɗannan sharuɗa bakwai babu sabani akan su sharɗi na takwas shine suka ce al kufru bima yu'budu min dunillah. An gane ko? Sai mutum ya kafirce ma duk wani abin da ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaɗaita Allah a cikin ibada. Kenan al kufru bi kulli ma yu'budu min dunillah ma'al imani billahi rabban wa khaliqan wa ma'budan bil haqqi. Sai ka kafirce ma duk wani abin da ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala, kuma kana mai imani da cewa Allah shi kadai ne ubangijin da ya cancanta a bauta masa. Dalili akan haka shine fadar Allah subhanahu wata'ala, faman yakfur bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wusqa lam tisama laha. Ubangiji ta'ala yace duk wanda ya kafirce ma tagutu. Me ake nufi da tagutu? Duk wani abin da ake bauta masa koma bayan Allah da sansa da yaddarsa. Sai yace wa yu'min billahi, sanan yayi imani da Allah. To a ƙarƙashin wannan aya wasu malamai suka ƙara wannan sharadi na takwas, kenan shine al-kufru bima yu'budu min dunillahi kulli ma yu'budu min dunillahi ma'al imani billahi rabban wa khaliqan wa ma'budan bil haqq. Sannan wasu malamai sun ƙara na tara. Menene na tara? Wato shine annudu biha, ma'ana sai kai furci da kalmar. An gane ko? Wanda shi kuma wannan ya gabata tunda me yake faɗa, sai ya ce wal qabulu laha, karbar wannan kalma, karbar shi ne kuma ka faɗa da harshenka ka yadda da ita da zuciyarka. Dan haka can yace innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbiru. A takaice waɗannan sune sharuɗa na la ilaha illa allah, wanda tamkar haƙura ne na dan makulli. Duk wanda yazo da la ilaha illa allah da sharuɗanta a gobe kiyama, za a buɗa masa kofar aljanna ya wuce, Allah ya sanya mu a ciki. Amma duk wanda ya saki ko da ya maimaita wannan kalma su miliyar a kowane yini, ya shekarar miliyar, to wannan kalma ba za ta amfane shi ba. Dan haka malam ya ce fa innahu lam yantafi qailuha bi nutqi illa haythu yastakmiluha. Sai mutum ya cika waɗannan sharuɗa guda bakwai kenan, ya san menene ita wannan kalma ta kunsa, sannan za ta amfane shi a gobe kiyama. Dan haka akwai wani littafi wanda wani lokaci mun zo da shi, wanda wani malami ya wallafa shi, shine Abu Abdullah Muhammad ibn Sa'id Ar-Ruslan, ya wallafa littafi akan ma'anar ita wannan kalma ta la ilaha illallah da sharuɗanta da abubuwan da ke warware ta da fadlanta akan kalmar ne kadai. An gane ko? Ma'anarta, sannan da sharuɗanta, sannan da abubuwan da ke warware ta, sannan kuma da fadlanta. Nan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.